أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بارك الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله تعالى يا قاره هدمو اريد وانا رانا تتلاتا 14 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya je da 3 ga watan March 2026 miladiya. A wannan majalisi namu da muka saba muna tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma, muna cikin suratul Baqara aya ta 87. Allah ta'ala ya ce wa laqad atayna Musa al-kitaba, haqiqa mun yi ma annabi Musa baiwal littafin nasa na at-Tawrah. Wa kafaina min ba'dihi bir rusul, kuma muka bibici bayansa da manzanni. Wa ataina Isa ibn Maryam al bayyinati, muka yi wa annabi Isa baiwan bayyananun hujjoji da suke nuna gaskiyar annabtarsa. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, muka kuma karfafe shi da kuma ruhi mai tsarki. Afa kullama ja'akum rasulun, shin duk lokacin da aka samu wani manzo ya zo muku waɗannan Yahudawa, bima la tahawa anfusukum, wanda wato zukatanku ba sa son su, istakabartum sai ku yi girman kai, fa fariqan kadzabtum, wasu daga cikin annabawan ku ƙaryata, wa fariqan taqtulun, wasu daga cikin su ma ku kashe. Wa qalu, daga cikin abin da suke suka faɗa ma annabawa suka cewa da suke qulubuna gulf, wato zukatanmu a rufe suke, ba sa iya ma karɓan gaskiya. Bal la'anahum Allahu bi kufrihim, abin da suke da'awa ba shine ba, Ubangiji dai ya riga ya tsine musu ne saboda kafircinsu da suke yi. Fa qalilan ma yu'minun, kaɗan ne za ka samu sun yi imani. Muna kan gaba na wannan fassara wannan aya, falan Allah ta'ala wa aidnahu bi ruhil qudus, muka wato karfafe annabi Isa da ruhi mai tsarki. Muka ce nan malamai sun yi mashi fassara ko dai ruhul qudus, ay ruhul qudus, ruhi na Ubangiji. Ko kuma ya zama ruhul qudus wannan idafa ce ila sifa, ana magana ruhi wanda ya siffanta da tsarki. Wannan kowanne malamai sun yi hujja da shi. Muka ce al-qudus, ko dai ka ce al-qudus da yi madalun ubamma, kamar yadda wato aqrabu al-qara'a suka karanta, ko ka ce al-qudus kamar yadda wannan wato shine Ibn Kathir ya karanta shi, ya yi iskanin da din wato nasa karatun. Allah ta'ala sai yake ya ci gaba cewa aka kullama ja'akum rasulun, yanzu duk yayin da aka samu wani manzo yanzu ya zo muku, bima la tahawa anfusukum, wanda bai daidai da san zuciyanku ba, istakbartum sai ku koma kuna wato girman kai, ba za ku karɓa gaskiya ba, fa fariqan kadzabtum, wasu daga cikin ma ku ƙaryata su, wa fariqan taqtulun, wasu daga cikin ku kashe su. Wannan yana nuni abin da Allah ta'ala ya faɗa, ya yi ta'abiri da fariq, wasu gungu aka ƙaryata su, wasu gungu aka ba banda ƙaryatawa aka kashe su. Wannan yana nuna ni zuwa ga cewa wato waɗannan mutane sun ma kashe annabawan da yawa, ba wai kawai wato ƙaryatawa suka wadatu da ƙaryatawa ba, a'a, bal in ma sun samu dama sukan bigi annabin ko su dake shi ko kuma su kashe shi. Wannan ya shahara cewa wato su ɗin sun, a wasu daga cikin ruwayoyi wanda ke waya ce da'ifai, an yi magana cewa akwai ranar da a ranar sai da suka shi wajen annabawa arba'in ta ma dai annab a wato ruwa ya ce ba'ifai ko ma dai a ne dai wannan aya tana nuna cewa wato ba ma annabi ne guda ɗaya suka karaita kuma suka kashe ba wannan annabawa dai karaita su dama wannan suna da yawa kuma za mu iya faɗan su amma kashewa wannan su ma suna da yawa daga cikin wanda ahlul kitabin suke faɗan cewa suke faɗan wasu sunaye na annabawa da suke cewa an kashe su akwai sha'iya annabi ishaya da ake faɗa annabi sha'iya suna faɗan cewa shi wannan annabi shi ma kashe shi aka yi ba wai hadisi ne ingantacce ba kuma aya ce ba amma dai ya shahara a bakin su ana faɗan haka su ne dai suke faɗa banda shi akwai armaya wannan da annabawa ne wanda galibi a littafin ahlul kitabi ake sanin su wannan babu zai wuya su yi ƙarya akan wannan ai laifin su ne zunubin su ne dan me za su yi ƙarya sai dai su ce za su dan ƙara wato zaki miya amma dai lallai wannan wato in ka duba ƙarina wato ƙarinan karba yana da ƙarfi ƙwarai da gaske shi annabi armaya din nan ana cewa mutum ne wanda yake shadidul inkar mutum ne wanda in ya ga suna yin wani abu na ba daidai ba to zai tsaya tsayin daka sai ya ta musu wa'azi to kuma ko san wa'azi shi ba koyaushe yake yi ba koyaushe yake farin jini ba saboda suka jefe shi da duwar wasu suka kashe shi shi wannan armaya shine wasu daga cikin malamai na musulunci irin su Muhammad ibn Ishaq yake hikaitowa daga wasu daga cikin malaman ahlul kitab suka ce shine ko shine Khadir shi armaya to amma wannan akwai nazari annabi Khadir wato kusan zamani da annabi Musa wannan kuma galibin annabawan da suka kashe sun zo ne bayan annabi Musa kuma shi kansa lokacin da annabi Musa ya je masa ma sai ya yi magana Musan banu Isra'ila to kaga yana nuna maka cewa shi baya da cikin su kenan banda shi sai annabawa da ake faɗa cewa sun kashe sai annabi Zakariya wannan akwai ruwayoyi da annabi Zakariya da annabi Yahaya ruwayoyi wasu sun zo sun ce wannan annabawa sun mutu ne hatifan wato sun mutu ne a karan kansu ubangiji ne ya ga damar da kira su wasu kuma da yawa suna cewa kashe su aka yi Wahab ibn Mudabbi akwai ruwaya ɗaya daga cikin ruwayoyi guda biyu da suke cewa wato annabi Zakariya din kashe shi aka yi an ce sanadiyan kashe shin ba saboda tsabar ƙetashewa da wulaƙanci da suke ma annabawa wata karuwa ce kawai ta yi ta magana cewa ita ba za ta ba da kai buri ya hau ba sai idan an ji an kashe annabin Allah Zakariya shi ma annabi Yahaya kusan irin wannan aka yi shi ma dai wato wasu daga cikin mutanen banzansu ne daga cikin karuwansu suka sanadiyan mutuwansa waɗannan tunka ga dai duka dai abinda ke nuna maka yana nuna maka cewa waɗannan mutane kashe annabawa a wajensu ba wai baƙon abu ba ne kashe annabawa a wajensu ba baƙon abu ne ba inda ubangiji ya faɗa cewa fafariƙan kazzabtum wa fariƙan taqtulun wasu daga ciki sai ku kashe su to wannan kaga gashi sun lissan kashe din wasu daga ciki kuma sai su karaita sai kawai tsaya akan karaita sun ko su yi ƙoƙarin kashe su Allah ta'ala bai yi ba ko kuma dai ba su samu damar kashe su ba daga cikin wanda suka yi ƙoƙarin kashe su inda ba shi ba ƙarfi ne da shi ba amma Allah bai yi ba akwai annabi Isa ba shi da ƙarfi da zai iya wato faɗa da su da aka ubangiji kawai da ya ga alamar cewa kashe shi za su yi sai suka yi sama da shi in ba dan Allah ta'ala ya sauko mana da ayan Qur'ani ya gaya mana cewa ga hakikanin abin da ya faru ba to sai mu tsaya mu ta ma wato mu ta yarda da abin da Yahuda ko in ce ba Yahuda ba abin da Kirista ke faɗa da cewa mutuwa ya yi tashi amma ubangiji ya riga ya gaya mana cewa ma qataluhu ma salabuhu walakin shubbiha lahum to wannan kaga shi kenan wanda kuma ubangiji ya bashi ƙarfi bayan za su yi Allah ta'ala ya bashi wato mulki wanda yake mai ƙarfin da ba za su iya taɓa shi ba to sai su karaita shi su dinga bi shi da sharri annabi Dawud ba yanda za su yi da shi to su a wajensu ma ba wani annabi ba ne shi malikun ya'abub na ashiq wato sarki ne azzalimi kuma wanda yake shi aikinsa kenan kawai wato son mata zai iya ma hawa sama kawai ya je hango wata mata wanda yake yana son ta gashi kuma wato matar soja su ne kawai shi kenan sai ya aika shi jihadi sai kai tafi jihadi sai kuma sai ya aure ya daga cikin abinda wasu suke fasara ayan inna hadha akhi lahu 99 na'jah wa liya na'jatun wahidah wa suka ce to wai annabi Dawud ne yake ake wai ubangiji yake zo yana gaya mishi wannan ya zama tawilin abin da shi ke laifin da ya aikata shi yana da mata 99 shi kuma mata yaya mace ɗaya kawai amma duk da haka sai ya ce shikenan kawai ya zo ya hada da matarsa fa qala akhilni ha wa azani fil khiba to wai shi annabi Isa shine annabi Dawud shine ya tuna aka ga haka ya faru da shi shikenan da aka zo aka gaya mishi wannan waƙi'a sai ya rubuci ubangiji ne yake mishi fada shikenan sai ya je ya tuba to kaga wanda ke san ya san mata ba annabawa ba san ba zai ga annabawa wannan ba malamai kamar yadda suke fada annabawa a gidajen su ana iya samu wani wanda ke kafiri amma ba a samu wanda yake bashi tarbiya, wani fasiki shidani haka wanda yake wato mutuncin shi bai dame shi ba, ba a samu a gidan annabawa. Saboda in ka ce za a samu wannan, to ka taba annabawa, to wanda ka ce shi annabin shi kan zai je kwacin matan wani, da aka ga wannan abu ne kuma ya lalace, zai zama wato duk wani delegated authority da ya kamata ya samu na wato na annabtakarsa kuma babu shi. Shi sa masu aujensu kamar yadda na faɗa, wannan shi wani mai mulki ne, ba wai shugaba ne ba. Haka idan mun ga garo wajen ɗansa, shi ba wanda za su yi da shi, wanda Ubangiji ya ba shi iska da tsuntsaye da aljanu, kaga wane ne zai iya fita daga cikin biyarsa? Ba yadda za su yi da shi. Saboda haka suka koma cewa ma duk wani abin da ya musu suka yi shi, suka yi kuma suka ƙi aljanu, to tsabar zalunci ne, da kuma su kasancewa cikin rikakken sihiri. Wannan shi ne abin da suke daga gaya ma annabi Sulaiman. Shi kuma Ubangiji shi ma wato sharrin da suka masa, sai Ubangiji sai da wato a Qur'ani ya wanke shi, wa tabu ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Ubangiji zai wanke adabin Allah annabi Sulaiman. Wannan kaga duk su ne abinda Ubangiji ke cewa fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. To shi kaga duka haka sun faya faru, sun kashe kuma sun kareta, duka sun kareta. Annabi Musa shi kuma ba da yake mai girma ne a wajensu, amma shi ma kaga duk da aka sun kareta shi, ko su ce ma kaje ka duje Ubangijinka yanzu dai kai gaskiya kaza kaza kaza, kawai kaga dai alama ne na cewa mutane ne wanda ba su da kirki, wanda kuma banda wannan ba har a jikinsa sun cutar da shi. Ubangiji yana cewa la takunu kal ladina aza Musa tabarahu Allahu ma qalu, yace kar ku zama kamar wanda suka wato cutar da shi. Daga cikin abin da malam tafsiri suke fasarawa, sun wato nuna cewa wannan kunya da yake ji da baya iya yin wanka tare da su, kamar wato aibi ne ke da shi al'auransa. To kaga wannan wanda suke mu'amala da mafificin annabawansu, suna gaya shi miyagun maganganun ta, me kake tsammani? Yayin da manzo Allah ya zo ya ce shi annabin Allah ne, wannan shi in ba da abu za su karyata shi. Allah ta'ala ya ce daga cikin abin da kuma suke faɗa, ba kalu suka ce qulubuna gulf, zukatanmu arfa suke. Wannan jumhurin qira'a, jumhurin makaranta sun karanta haka, suka karanta gulf, wannan lamun suka mishi iskani, suka yi takhrifin wannan lamun din, ba su yi mashi wata wasali ba. Wannan galibin wato as-sab'a, in aje an duba littafin Ibn Mujahid na as-sab'a, za a ga kusan duk sun karanta ne da wannan abu, in ba riwayan Abu Amr al-Basri ba, shi da yake da wato wajahi guda biyu, shi yana da wajahi guda biyu, bitakhrifi wa tatqif, ya kanta gulf kuma ya kanta gulf, kamar yadda Ahmad Ibn Musa al-Lu'lu'i yake ruwaitowa daga wajensa. Sannan akwai banda shi, akwai wasu da suka karanta da haka, akwai Hasan al-Basri da shi da Muhammad Ibn Muhaisin As-Sahmi al-Makki, duka sun kanta da guluf. Abin da na faɗa wannan saboda gwargwadon yanda aka yi saɓai na karanta wannan aya, wannan gaba ta guluf ko guluf, gwargwadon kuma yanda aka yi saɓai wajen ma'anar. Yanda aka yi saɓai wajen karantawa ya zama shi ne asali na reshen da aka yi saɓai a tafsirin aya. Fassarar farko, maganar farko a ruwayar jumhur da suke cewa guluf sai zama jami'i na al-aghlaf. Gulf jami na aghlaf, kamar ahbar, ahbar shine af'al kenan, kamar sifa ne kore, habara matansa, jami kuma hubur, shi ma wani jami gulf, haka za a yi shi. To wannan sai zama akan wannan wazanin aka yi shi, suka ce gulf a nan abin da ake magana shine wani duk wani abin da yake murfi, risha ko ghida, duk wani abin da za ka rufe wani abu da shi. To anan kaga abinda suke magana shine zuciyarsu fa a tafi take, akwai hijabi a zuciyarsu, akwai wani abin da yake hana su fahimta abinda manzo Allah yake gaya musu. To kaga wannan shine abinda suke gaya masa, cewa ka ta da'awan ka da'awan nan, ka huta shi da kanka daga wannan da'awa, ba maganewa, da ba ka huta ka kyalimi. Wannan shine abinda suke gaya ma wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abinda ake ruwaitowa daga Ibn Abbas, daga cikin abinda Ali ibn Abi Talha al-Walidi yake ruwaitowa. Kamar da muka sha faɗa, Ali ibn Abi Talha al-Walidi ruwaya da yake daga Abdullahi ibn Abbas, ba wai kai tsaye ne ya ji daga Abdullahi ibn Abbas ba, to amma dai malamai sun bibici wannan ruwayoyi, sun san wane ne tsakiya, galibi Mujahid ne a cikin tsakiya. Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Abi Najih shine tsakiya, da yana ji daga Mujahid, daga Abdullahi ibn Abbas, don haka an san wane ne tsakiya, shi yasa malamai ke amsa. Sai dai abinda malamai ke faɗa shine wato galibi wani lokaci kuma ina yin ruwaya bil ma'ana, kamar Ibn Taymiyyah ke faɗa. So da haka wani lokaci in ka samu wani lafazi bambaran kwai, to ba zai zama shine lafazin Abdullahi ibn Abbas ba. To ba shi walidi shi kadai ya ruwaito ba, akwai ruwaya da Muhammad ibn Isa yake ruwaitowa daga Muhammad ibn Abi Muhammad maulana al-Zaid ibn Thabit, yana ruwaitowa daga Sa'id ibn Jubair ko daga Ikrimah daga Abdullahi ibn Abbas. Wannan in ka hada za ka ga duka sun tashi ruwayoyin ilma ya tabbata zuwa ga Abdullahi ibn Abbas dan shi ma wannan isnadin Muhammad ibn Ishaq malaminsa Muhammad ibn Abi Muhammad majhul ne ba san shi ba kuma wannan shine jumhurin malamai suka fada irin su Qatada irin su As-Suddi irin su Mujahid ibn Jabr irin Sa'id ibn Jubair irin su Abu al-Aliya Rafi' ibn Mihran Ar-Riyahi da sauran malamai Qatada yana cewa akinna akinna wato wani kamar wato a zuciyar tamu akwai wato wani murfi da aka sa murfi da yake suturce zuciyarmu daga fahimtar abin da kai kake da awa kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga kamar suna gaya mishi kai ya bata maka sa lokaci wannan shine abin da su suke gaya masa a wannan wada kaga abin yayi daidai da kamar mutanen Shu'aib annabi Shu'aib da suke fadan cewa ya Shu'aib ma nafaqa katiran mimma taqulu wa inna lanaka fina da'ifa wa lana rahbuka la tamnaka wa ma anta alaina bi aziz to kaga anan shi ma abinda su suke gaya masa ke ma nafaqa katiran mimma taqulu mun ba ga gane abin da abinda kake fada ba sai ka huta shi da kanka in ba dan ka dame mu ba in ba dan kai dan dangi mai damun maka roti yanda shi ma dai manzo Allah suka masa in ba dan shi dan dangin bane ai da sun masa abinda suke son su yi masa da bayan kuma Abu Talib ya rasu wanda yake ba shi kariya ya zama da su Abu Lahab ne kuma suka tawallin wato daukan gabarin jagorancin gidansu sai ya zama ma sun yi kokarin za su kashe shi ubangiji ne bai yarda ba to wannan shine fasaran farko kaga anan kamar wato sun ma yarda cewa su kawai sun kuma makafare dan meye sun yarda cewa su kafare ne yanda suka nuna manzo Allah cewa ba ta imani da shi ba wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin kamar wannan kamar shine lisanul hal din su abinda wato yanayin halin suke yake faɗa to sai tafsiri na biyu da malamai suka yi gini akan waccan wannan ruwaya shadda da ake karantawa Anas ibn Muhaisin da Hasan al-Basri da kuma wato ruwaya wacce ake ruwaitowa daga shi Abu Amr al-Basri suka ce anan gulf jami'i na zilaf kamar kutub jami'i na kitab kamar hujub jami'i na hijab to shi ma gulf anan jami'i na zilaf wato kamar wi'a kenan wani wato gafaka ko wani wato kamar leda ko wani wata jaka to abinda suke magana cewa qulubuna ghulf shine wato mu yanzu fa zuciyarmu nan da kake ganin ta wato kamar ubangiji ya riga ya cika ta ne da ilimin da baya bukatar ma kai ka bawo wani sabon ilimi ba za ka karba ba wato kamar qulubuna wato min aw'at al'ilm zuciyarmu ya riga ya cika da ilimi da ka karkaba ta ba kanka lokaci ba za mu karbi wannan maganar taka ba saboda mu din masu hankali ne kuma muna da ilimi inda gaskiya ne gaskiya kake gaya mana to da mun fahimci wannan gaskiyar da kake faɗa saboda mu muna da ilimi tunda ko mu gane ba kuma halin mu ne da wannan maganar da kake faɗa ba to wannan yana nuna maka cewa abin da kake faɗa din ba gaskiya ne ba wannan akwai riwaya daga Abdullahi ibn Abbas Abu Hakim ibn Muzahim yake riwayatowa wannan fasalin daga Abdullahi ibn Abbas sai dai riwaya ce mai rauni saboda Abu Hakim ibn Muzahim bai sauri Abdullahi ibn Abbas ba amma dai fasara ce da wasu daga cikin magabata suka yi ta irin su Abiyat al-Aufi da kuma Aba al-Khurasani wannan kamar da na faɗa gini akan waccan waccan kira'a din to sai dai amma galibin malamai abinda jumhur suka fita fiya shine al-Abha cewa anan gulf idan ne na wato a gulf wato ana maganan hijab ne a kinna ake magana kamar zukatanmu abinda suke magana wani murfi da ke hana mu fahimci abinda kai kake faɗa kai manzon Allah wannan shi zama jami'i na aghlaf galfa kuma shi ne wato matansa Allah ta'ala yake cewa balla anahum Allah bi kufrihim a Allah ta'ala ya riga ya la'ance su ne saboda kafircin su wannan bal galibi bal in zo a qur'ani ko ma a larabci lil idrab ne tana cewa qul al idrab al intali ku idrab al intiqali amma al idrab al intali shine wato ka riga ka soke abin da ka faɗa a farko ka tabbatar da nabi in ka ce na ci gurasa a nama to yanzu kaga ka ce ba kai ba gurasa ka ci ba nama ka ci wannan shi albarbul al-intali ka kasa cin da kai na gurasa da kai faɗa a baya ka ce a kai wato nama ka ci albarbul intiqali shi kuma ba ba batawa kai ba shi wato kana nuna wato shi wannan gaban na wannan maganar da kai to arga an gama an shiga wani sabon babi wannan shine albarbul intiqali to wannan wani irin albarbu ne ubangiji yake cewa balla anahum Allahu bi kufrihim zai iya dauka ya zama ana maganar albarbul al-intali ne ubangiji wato yana bata yana kuma soke da'awansu da suka yi na cewa zuciyarmu arfa suke zuciyarmu akwai hijabi ba za mu gane ba saboda haka a nan ubangiji yake cewa a'a ba abinda suke faɗa shine gaskiya ba, kawai dai sun fahimta kafircewa suka yi suka bijiri. Wannan shine wato ubangiji ya bata da ausa da cewa qulubuna gulf, wannan shine wato fasarar farko. In muka ce wannan adarbul ibali ne, idan kuma muka ce adarbul intiqali ne, ma'ana anan shine wato tunda suka shaida ba kansu cewa kafirci suka yi, yana ma zuciyarsu ba ta sanin ma'arufi kuma ba ta wato inkarin munkari, ta sun fahimci cewa sakon manzon Allah sako ne na gaskiya amma suka ki karba, to shikenan ba ma sun tsaya ne akan zuciyarsu kawai ta samu rufi ba, yanzu sun wuce ma yanzu sun kafirce, ba ma kafircewa ba, ubangiji ma yanzu ya wato ture su daga rahamarsa, ya kore su daga rahamarsa, don haka ba za su yi imani ba saboda me, saboda kafirci da suka yi. Wannan kaga sai ya zama kamar wannan ma'anar ya fitowa fili, ya zama abinda suka faɗa qulubuna gulf, wannan ubangiji yana maganan wato marhalan farko kenan da suka shiga, da suka fara mazala inkari, to ga abinda suka gada ma kansu, zuciyarsu suna murfi ba sa gane abinda mazala yake faɗa. To bayan kuma sun yi wannan, shi kuma ubangiji saboda abinda suka yi na wannan laifin, shi kenan wato sai ya koma sai ya tsine musu, da ya tsine musu saboda wannan kafircin nasu, sai ya zama ma kuma sun ƙara wani duhu akan duhu, sun ƙara wato kafirci akan kafircin su, kamar yadda ya faɗa wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharahum fi tughyanihim ya'mahun, shi ma da kaga ubangiji abin da yake faɗa shine wato sai mu wato juyar da zuciyarsu da gannansu baki daya, yanda suka yi imani a farkon al'amari, to yanzu ko da sun gani ba za su yi imani ba, sai mu bar su a cikin wato imansu suna wato tihi, suna wato a makance, wato anan sai ya zama balla anahum Allah bi kufrihim, ubangiji yana faɗan cewa tunda suka kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai zuciyarsu da kuma su kansu suka zama wato tsinannu ne su, wato sai zama sakamako ne daidai da wato abinda suka yi, suka yi sakaci a janibin ubangiji, a janibin imani da annabinsa. Ubangiji ce la'anahum Allah, ya tsine musu, al'an shine wato at-tarf wal ib'ad an al-khair min al-khair, wato ubangiji ne wato yake kamar yake faɗan cewa ya nesanta su, ya kore su daga rahamarsu. A nan abinda ake magana su ɗin wato an kore su, an jefe su, an raba su daga rahamar Ubangiji da kuma shiriyarsa baki ɗaya, ba za su samu shiriya ba, ko da daga baya suna son su yi imani, ko da daga baya za su ga kamar maganar manzon Allah ya kamata su karɓa su yi imani, don ba za su yi imanin ba. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وإنهم كانوا في شك مريب. Tunda suka yi kukwanto, suka ki yadda da abinda ubangiji ya faɗa musu, sai ubangiji ya sanya wani hijabi tsakaninsu da zuciyarsu, tunda suka yi imani shikenan, ko da suna son su yi imani ba za su yi imani ba. Wannan aya ce mai razani ƙwarai da gaske. Daga cikin fa'idar wannan aya da ya kamata mu gane shine wato ubangiji wani lokaci, ba wani lokaci ba, duk yayin da aka samu wani yayi kunnun wato ƙashi ga ayoyinsa, to ubangiji yana yi masa uquba ta hanyar wato ya sanya wani murfi a zuciyarsa, ko da ya ga rahamar ubangiji da shirye sa ba zai karba ba. Wannan shine abin da ubangiji zai ga yana ta faɗa a ayoyi da dama. Istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna allaha yahulu baina al-mar'i wa qalbihi. Ubangiji yana shabakance tsakanin dan adam da zuciyarsa, yana son ya karba shiriyar, to zai kuma zai iya karba ba, saboda me, saboda kafirci da ya baya, saboda inkari da ya baya yake karban addini. Kuma wannan ka duba gani haka abin ki karama mai tuwa, ka duba ka gani ko da wato zunubi ne mutane ke yi, farkon lokaci da suka fara zunubi za ka ga hankalinsu a tashi, in mutum sata ne ya je ya koya, to za ka gani farkon lokacin da in ka tambaye shi ce gabansa faɗi yake, in zina ce ya je ya yi, za ka gabace farkon lokacin gabansa na faɗi, amma daga baya sai ya mai da shi shan ruwa, ya mai da shi babu abin da ke damunsa. To wannan shi ne abin da ubangiji ke faɗa, shi ne abin da ake guje ma mummunai. In an gaya maka ga shiriya ka ki karɓa, to ubangiji zai iya sa wato murfi a zuciyarka, kana ganin gaskiya ba za ka iya karɓa ba. Balla anahum Allah bi kufrihim, ubangiji ya la'ance su ne bi kufrihim, saboda kafircin su, ai bi sababi kufrihim, wannan ba sababiyya ce, wato saboda kafircin su. Allah ta'ala ya tsare mu. Allah ya ce fa qalilan ma yu'minun, kadan ne zaka samu wato za su imani. Wannan ma da tazo din galibin malamai suna cewa wannan ma din sila ce, wace sila kamar za'ida, amma da yake malaman tafsiri suna ma Qur'ani ladabi, ba sa cewa za'ida a Qur'ani, ba sa cewa za'id, tunda ba abinda ubangiji yake kawo wa kai ƙari ba yi da wata ma'ana, sai su ce sila ce mu'akkida, wato sila wato kamar ƙari dai, amma kuma ubangiji ya kawo ba dan wai ba ma'ana ba, saboda ya ƙarfafa zance abinda yake magana. Fa qalilan ma yu'minun shine ai qalilun man yu'minu minhum, kaɗan ne za ka samu a cikin wanda zai imani, kaɗan ne a cikin waɗannan Yahudawa wanda suka kafirce ma annabta manzon Allah wanda za su yi imani. Wannan shine fasalar qatala ibnu da'awati sadusi, kuma shine wato ikhtiyarin ibnu abiyyah al-andalusi a cikin tafsirinsa. wasu daga cikin makaranta wato malamai suka ce faqailan bayin wannan ma din zafiya ce zamaniya anan abinda ubangiji ke faɗa shine fa zamanin qalilan yu'minun wato zamani ne qalilan kawai zasu imani sai su yi kafirci kuma wannan shine abinda ubangiji anan yake faɗa wannan shine abinda Abu Nubaita al-Ukbari ya faɗa wasu daga cikin malamai irin su Ma'mar ibn Rashid al-Yamani Abdurraq Sana'ani yake ruwaitowa da sanadinsa zuwa ga wato al-Kalbi Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi shi yana cewa wannan madan litaqlil ne me yake magana wato kadan ne za su imani da abin da suka gani a cikin at-taura amma galibin abin da at-taura ba ta gaya musu ba sa imani wannan shine sai zama madan litaqlil ne wannan shine abin da shi al-Kalbi ya faɗa kuma wato Ibn al-Jawzi ya kuma wato danganta wannan magana ga shi kanshi Ma'mar ibn Rashid al-Yamani magana ta uku wannan ba suka ce wannan ita ma litaqlil ne amma kuma abin da ake magana shine ba za su imani ba ko kadan ko wani mai yawa kamar da al-Anbari ya faɗa abinda ake magana kamar kai ne kace kalla ma ra'aytu mithlahu abinda kake magana ma ra'aytu mithlahu ni ba taba ganin mutum irinsa ba to fa qalilan ma yu'minu ay qalilan wato ba ta imani ko kadan ko mai yawa wannan shi wato fasaran da shi al-Anbari yayi fasara ta hudu shine abinda wasu daga cikin malamai suka faɗa suka ce wannan malin lafiya ce fa qalilan ma yu'minu wannan fa qalilan imanu ma yu'minu ko ba za su imani wannan sai shine ma in munafiya ce ubangiji da yace fa qalilan sai kai ta qalilan wato fa qalilan ma yu'minuna imanan maqluban minhum shar'an ma yu'minun ba sa yin imani ubangiji sai share imanin su saboda ba sa yin imani sai sun sanar ubangiji shirka wannan ma'ana shi ma Abu Bakal Ukbari ya faɗa a cikin littafinsa sai wato magana ta biyar suka ce abinda fa qalilan radiya faɗa wannan suka ce ma din wato ma'anar ta allazi ma'anar ta man abinda ake magana fa qalilan man yu'minu minhum kadan ne zaka samu daga cikin su wanda zai imani amma me yasa aka kawo ma aka cire man saboda annabawa baka tunda musu imani to ba su da hankali saboda aka to bai canjanci a ba su man ba a dawo musu da ma da kai na afi wannan ma'ana din shi fa qalilan radiya ya faɗa amma dai duka dai in ka hada za ka wani za su iya shiga amma dai ma'anar farko wanda Ibn Athiyyah al-Andalusi ya faɗa cewa wannan ma sai la ce mu ake da to wannan ya fi fitowa fili kamar yadda ubangiji ya faɗa fa ma rahmatin min Allah lanta lahu ma'anahu fa bi rahmatin min Allah sai da wannan ƙari ne da aka yi amma kuma ubangiji ya kawo saboda ƙara ƙarfafa zance sai Allah ta'ala ya ce
walamma ja'ahum kitabun من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين
الله تعالى يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله الوقتين دون التافي دون الله تعالى يضمس مصدق لما معهم وانده كي قزقت عبنده كي حننسو وانده يقبع تيشي وكانوا من قبل الهالي قبانين وننسكوا وننسابي yastaftihuna ala alladhina kafaru suna neman wato ubangiji ya taimake su suna neman taimakon ubangiji akan mushrikai falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi amma abinda yayin da abinda suka sani da abinda ubangiji da ba zai aika na annabi da kuma littafin sa yazo musu sai suka kafirce fala'natullahi alal kafirin kai tsinon Allah ta tabbata dai akan kafirai bisa mashtarau bihi anfusuhum an yakfuru turda abinda suka je suka musanya suka wato saida kansu su zama sun kafirce da abinda ubangiji ya saukar ma Allah ya saukar ma annabinsa baghyan kuma sun yi haka ne saboda tsabar zalunci da hasada ayyana zira Allah min fadlihi ala man yasha saboda kawai ubangiji ya saukar da falalansa ga wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayinsa fa za'u bi ghadabin ala ghadab kin imani da suka yi da manzon Allah suka komo da fushi akan fushin su na farko walil kafirina azabun muhin lalle dai kafirai suna da azaba mai radi in sun gamu da shi Allah ta'ala ya ce wa lamma ja'ahum kitabun musaddiqun lima ma'ahum a lokacin da wani littafi ya zo masu wanda ke gazgata abin da ke tare da su wannan ubangiji a nan yana maganin qur'ani kitabun amma sai ya zo da shi da nakira wannan ayi mushi nakira ne litta'zim abinda Allah ta'ala ke magana wa lamma ja'ahum kitabun 'azimul qadari a lokacin da wani littafi mai girman qadari mai girman daraja ya zo musu wanda shine qur'ani musaddiqun lima ma'ahu wanda yake gazgata abinda ke tare da su yake musu sheda na wato at-taura da injilan su da zaburan su musu shine wannan musaddiqun lima ma'ahu wannan shine fasalin da duk malamai suka yi cewa kitabun ana magana qur'ani kamar da su qatada da su ar-rabi suka fada a cikin wato malamai da dama anan kaga bai fadi lokacin da yace lokacin da littafin ya zo musu sai bai fadi wato jawabin ba to me amsan wato magana to malamai suka ce ko dai zama amsan ita ce balamma ja'ahum ma'arafu aka takriri ma'arafu kafaru bi kuma ubangiji ya ki fada ne saboda ma an riga an ma san malami ma amsa kai ma kai ka kaddar amsa shine kafirci su kawai sun kafirci sun yi juhuri sun ki karban abin da ubangiji ya zo da shi Allah ta'ala cewa kanu min qabl yastafti'una 'ala alladhina kafaru da tan gabanin nan suna wato neman taimakon ubangiji akan wato mushrikai wannan min qabl haka za a karanta shi ai mushi ibna'i 'ala dhammi saboda wato likaunihi maqtu'an 'ani al-idafa saboda shi asalin abin da yake ta'alluki da shi an shadi shi abin da ake magana ai min qabl an yub'atha ar-rasul kafin aiko wannan manzon shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da aka an shadi shi to shikenan wannan sai a share wannan sai a maida wannan lamun da zaman mabniyin ala dhammi wannan kaida ce ta larabci abinda ubangiji ke magana wa kanu min qabl ay gabadan ay ko manzon Allah wanda yazo gashi suna ganin sa yastaftihuna ala alladhina kafaru suna neman taimakon ubangiji akan mushrikai alistiftah kamar da muka fada shine alistimsar wal istibhar shine wato neman taimakon ubangiji abinda ke faruwa shine wadannan yahudawa da suke rayuwa tsakanin ausu da khazra tsakanin larabawa sun kasance duk abin duk wani abu in ya hada su na rigima tsakanin su da wato laraba wannan sai su nemi taimakon ubangiji ya gaggauto da aiko wannan annabin da za su yi imani da shi in suka imani da shi sai su zo su hada kai da shi kuma su kakkashe wannan larabawa su musu kashewa na adawa da kuma samudawa da sauransu to wannan shine abin da suka abin ubangiji Allah yake tuna musu abin da suke yawan wato roƙon Allah Allah ta'ala ya kawo wannan wani lokaci da zarar rigima ya hada su ba ba rigima ba ko yaki ne kawai aka yaki wani lokaci malamai suna cewa in suka je suka tawassuli da wato wannan alƙawarin da ubangiji ya yi musu na cewa zai aiko annabi ƙarshen zamani to shi ke nan ubangiji ya ba su nasara ma akan larabawa to sun kasance wannan wani abu ne da ya shahara suna faɗa kusan duk malamin tafsiri sun wannan shi ne dalilin da suka faɗa shi yasa ma Ibn al-Jawzi a cikin Zadul Masnad bai kawo dalili ba ba wani dalilin ba saboda wannan wani abu da ya tawassuli wajen malamai na magabata tawassulin da ba ba buƙatar isnadi ba ka buƙatar sai ka ce wai ga shi ga isnadin sa tabbatacce Muhammad ibn Ishaq sayyid al-Maghazi wasiyar ya ruwaito daga malamin sa Muhammad ibn Abi Muhammad maula Ali Zaid ibn Thabit shi kuma daga Sa'id ibn Jubayr ko kuma Ikrima ko daga Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yake cewa innal yahuda kanu yastafti'una 'ala al-Aws wal Khazraj bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla mab'athihi yahudawa sun kasance suna neman taimakon ubangiji akan wato larabawan Aws da Khazraj akan ubangiji ya gaggauto da bayanan manzon Allah saboda in sun zo su hada kai da shi su yaki waɗannan mutane su mushrikan nan falamma ba'athahu Allahu ila al-arab amma yayin da ubangiji ya aiko shi suka gaishe daga cikin larabawa ne ubangiji ya sanya gabo ne larabawa kafaru bihi sai suka kafirce masa wajahadu suka ce su ba shine ba ma kanu yaquluna wajahadu ma kanu yaquluna suka kuma musanta abin da suke faɗa a baya na cewa suffa saka zaka zani ai annabin Allah ko dai daga Makka ko daga bangaren Yaman aya daga nan suke nuna ma kuma sun manta cewa wannan yana daga cikin dalilin da yasa wasu daga cikin suka zo suka mai hijira wajen wannan yana daga cikin dalilai amma shikenan tunda ya zo ba haka ne suke so ba sai suka kafirce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma'anar kamar yadda na faɗa kusan wato tawatur yayi daga wajen malamai wani su Qatada irin su Mujahid irin su Rabi' da sauran malamai da dama kusan wannan duk shine ma'anar da suke faɗa kuma abin da ke ƙara wannan duk da isnadin sa akwai ɗan rauni saboda shi wannan Muhammad ibn Abi Muhammad amma ya abin da ke ƙara gazgata shi abin da ke gazgata shi shine magana na babban tabi'i Asim ibn Umar ibn Qatada al-Ansari shi ma dai Muhammad ibn Ishaq shi ke ruwaitowa daga wajensa yake cewa ana asim ibn umar ibn qatada al-ansari an ashyakh minhum yace daga wasu daga cikin malamansa daga cikin mutanen Madina dan shi ba mutum Madina ne yace daga cikin malamansa mutanen Madina yace fina wallahi wa fihim yani fil ansari wa fil yahudi alladhi kanu jiranahum nazalat hadhihi al-qissa yace wannan ayan da muke karantawa da akan mu ne mu ansara mutanen Madina ausu da kazarat da kuma yahudawan da suke tare da mu wannan aya Allah ta'ala ya saukar da ita يعني ينادف ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وان آيات قالوا يتي ما لمم ناوى سكتي من أعلوناهم دهرا في الجاهلية من قوما دقى بايات دمو من بيس يوى من بيس قرفي سيبك سامرين جاية أتوان أن يهوداوى مطاوى وانزامني اللغة الجاهلية ونحن أهل شرك مو مشركين أولا لكتي وهم أهل كتاب سكما سنة دلتازي دسية كانت تاوى أكون بربشي لشريع دسكي دشي فكانوا يقولون سن كذا جسنا تيوا إن نبيا من الأنبياء يبعث الآن يتي قانا النزاع يقول ونا النبي دقتين النبوة نتبعه للذام بيش قد أظل زمانه لوك جنس يا يقصى نقتلكم معه قتل عاد وإرب يتي أمك إن يبينا تذام إيماني دشي مبيش أمك بيش كم الله مزوم كرك شيء كتارة دشي تندكوم شركين يكون إيماني دشي إرين كسن دأكي ما آدوا دكما إرما irama shine aradin awwal da ake fada wato adawan farko kafin adawan nabi falamma ba'atha Allahu rasulahu min quraish a lokacin da ubangiji ya aiko annabin sa daga larabawa mara da quraishawa wattaba'nahu mu mutanen madina su muka bi shi kafaru bihi suka kafirce masa yaqul Allahu ta'ala yake falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi a lokacin da abinda suka sani na bisharar annabi Muhammad ya zo masu sai suka kafirce فلعنت الله على الكافرين كيف إنه ألا ليه تبتع كان كافرين وأن عاصم ابن قتادة ابن عمر ابن قتادة الأنصاري ببن تابعين وأن ياتي يا رويتوني دقا وصلقة تيمة لمنسى أنصارا إن ينا نفهم صلقة تين صحبيت وأتين صحبيت متعنا مجيد ديسام ويارسكا أخي أنس بن مالك أخي بكا كاسا رميتا يارسكيتا أنكم بينا مقادة من ينتابعي توكما دقا تيمة ينتابعي أنصارا ودا يارسكا أخي واتو بابنسا shine Umar ibn Qatada akwai kuma sirrin Sulaiman ibn Abi Namla al-Ansari to da kare duka dai zaka ga labari ne mun da manyan malaman Madina suke fada kusan abu ne wanda ya tawaturi kuma wannan ma'anar ya tabbata babu Ahmad ya rubuta wannan ma'anar da isnadi hasan kamar yadda zamu goma karanta hadisin Salama ibn Waqih insha Allah zamu goma karanta a gaba Allah ta'ala yace falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi ayin da abinda suka sani na gaskiya annabtakan manzo Allah ya zo masu da irin siffan da wato ubangiji ya gaya musu a cikin littafin su kuma a harshen annaba annabin su sai suka kafirce falanatullahi alal kafirin tsino Allah dai ya tabbata kan kafirai ta wata hanya ce waɗannan yahudawa suka san siffofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun san siffofin manzo Allah ta hanyoyi guda biyu duka sun san siffofin manzo Allah a abin da ubangiji ya saukar a cikin at-taura abinda ubangiji ya saukar a cikin at-taura da injila kowane annabi idan yazo yana yin bishara cewa akwai wani annabi Ahmad bin wannan kai tsaye sun san wannan banda wannan kuma sun san kuma sifofin manzon Allah kuma a abinda ubangiji yake saukarwa na hikima da sunnoni a bakunan annabawan su kamar da ubangiji yake cewa wa laqad atayna Musa wa Harun al-Furqan wa diya'an wa dhikran lil-muttaqin al-Furqan anan zai iya daukan yana nufin wato sunna da ubangiji yake saukarwa ma annabawa wanda yake nuna bayanin shari'o'i da saka musu a cikin littafin su shine al-Furqan anan a kamar yadda wato mu ba a cikin Qur'ani zaka ji ubangiji yana hada kitabu da hikima wato hikima shine abinda ubangiji ya saukar da bayanin yadda za a yi sallah ya azumi ya zakka to zai zama wato annabi Musa da sauran annabawa da suka zo gabanin su duka kowannan su ya bada labarin cewa lallai akwai annabi da zai zo kuma ga su fasa ga su fasa abinda za mu ke fadan wannan maganar saboda zaka ga wani lokaci sifofin manzo suke fada tahdidin sifofin manzo Allah da suke fada ba za ka ga in ka shiga da ba mu da yakinin cewa ba a faɗe shi a ce a taura ba amma za ka ga galibi al'afhar ba ma a ce a taura aka faɗa ba a ce manzo Allah ya zo yana da siffar kaza yana da siffar kaza yana cin bai cin sadaka amma yana cin kyauta wannan wato tahriri da dukkan din wannan abakun annabawa su suka ji kuma ko wato labaran suka dinga labarta ma junan su a ubangiji ya labarta mana cewa kowane annabi ya zo daga cikin annabi wanda ya na ƙarshen su da ya bada labarin cewa manzo Allah zai zo shine annabi Isa إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد Allah ta'ala yake cewa Annabi Isa ya gaya musu cewa ni annabi ne zuwa gare ku, kuma ina tabbata abin da yazo gabani na at-taura, kuma ina muku bushara cewa akwai wani annabi da zai zo sunansa Ahmad. Sunansa Ahmad, kaga annabi maza Annabi Isa ya gaya musu, ai ana labari Qur'ani ya gaya mana, ba a gaya mana cewa a cikin Injila yake ba, kamar dai a baka ne Annabi Isa ya gaya musu cewa maza Allah zai zo kuma ga siffarsa. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin, wato yayin lokacin da shi annabi yazo musu da alamomi da suke nuna gaskiya annabi takansa, wanda sun san wannan alamar sai suka kafirce, sai suka kafirce suka ce wannan dabo ne mai mabayyani. To da yawa mun karanta hadisin Salman al-Farisi da zuwa cikin musannin Imam Ahmad na abubuwan da suke faɗa na haƙiƙanin ma, wato ta hadidi da kuma fayyace inda babu zan Allah yake siffarsa take, da kuma ina ma bai jira. Dan shi Salman al-Farisi wani ya gaya mace je Madina, ai daga cikinsu ne wani ya gaya mace cewa ka je Madina, anan ne za a samu annabin da zai yi hijira zuwa wannan wajen. Yace aka gaya mashi kuma tsakanin Makka da Madina anan ne za a samu shi wannan annabi, tsakanin Makka da Yaman. Ba a yi tahdidi ba, amma dai an ce tsakanin Makka da Yaman, amma dai lallai Yathrib anan ne zai hijira. Salman al-Farisi ya je yana yawo yana da yaban, wato a kai shi wannan gari na Madina, yamma je ta kai shi a bauta, amma ya haƙura ya zauna. To kaga in ba wato cewa lallai annabawan su sun gaya musu sun annabi ba, ina za a samu haka. Sannan kuma daga cikin alama bayyana da ya tabbata cewa lallai wannan annabi ne, shine wa aka mishi wannan bushara, sai aka gaya mishi cewa ba ya cin sadaka, amma ya cin sadaka, da ya bashi sadaka sai bai karba ba, amma da ya bashi sadaka kuma sai ya karba, shi wannan lallai yayi gaskiya. Aka kuma ce mashi akwai wato in ya duba wato wajen hamatansa na hannunsa na hagu zai ga khatamin nubuwa a wannan wajen, ya kuma duba ya gani. To kaga duk wanda yana da maka yanda Ubangiji bai bar waɗannan Yahudawa saka ka ba, ya gaya musu haƙiƙanin sufan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma tare da haka da lokacin da ya zo musu sai suka kafirce. Shi yasa Ubangiji anan kaga yana cewa fala'anatullahi alal kafirin, kai tsino Allah zai tabbata kan kafirai. Kaga anan manzon Allah ta'ala bai musu, bai ce Allah ya tsine muku bakuri, a'a sai ya tafi abu. Duk wanda yayi aiki irin wannan to shi ma Allah ya tsine mashi. Saboda abinda ya sa, saboda malamai akan wannan sai suka dan gina wata 'yan saɓani kaɗan, wata ɗan saɓani cewa ana iya ta'ayini wajen tsinuwa. Kaga Ubangiji cewa ya fala'anatullahi alal kafiri, bai kira suna cewa wannan Banu Qurayza kainu kawa yi wayi da Allah ya tsine muku ba. To a wasu daga cikin malamai kuma wannan shine zabin Ibn al-Arabi al-Maliki, yace a'a shi yana ganin za a iya cewa Allah ya tsine musu ba, za a iya ganin wani gwiwa ma'arni haka irin kamar Trump yanzu misali. Ai kaga mun sani bai koyi mutum koyi musulunta ba, to tunda baka sanya yanayin halinsa ba, to tunda dai halinsa a yanzu kafiri ne tsantsa, kana ji wato Allah ya tsine mishi. In dai wato ba in Allah ya sa imani wani tsino ba ta kaɓa ci shi ba, shikenan sai Ubangiji ya zo share wannan tsino. Wasu daga cikin malamai kuma wannan shine ra'ayin jumhurin malamai, suka ce a'a in dai mutum yana rayi saboda baka san da Ubangiji zai cika masa ba, to ka ce duk wanda ya aiki irin wannan to Allah ya tsine masa. Kaga Ubangiji cewa yayi dai duk wanda yake kafiri, in dai kai ka sa kai ma rigan kafirci to shikenan tsiro ya kaza ta maka. A cikin su kuma irin su Abdullahi ibn Salam da suka yi imani, irin su Ka'ab al-Ahbar da kaga wannan sai sun imani, irin su Wahab ibn Munabbi a cikin tabi'ai, duka waɗannan sun yi imani, amma asali galibi farko al-amali su ma ahlul kitabi ne. To kaga wannan su irin ba bai wato kama su ba. Allah ta'ala ya shirya su. Allah ta'ala ya ce bi isma shtaraw bihi anfusahum an yakfuru, yace tur da abinda suka je suka musanya kansu suka karba, suka wato ce suka musanya wato kansu suka karba kafirci da suka karba kuma suka aje kuma asalin wannan shi da Ubangiji ya ba su. Wannan bi isa ma, wasu daga cikin malamai suka ce wannan shi haka suna yake bi isa ma a haɗe yake, amma dai wannan ba shi da al'amhar ba. Da yawa daga cikin malamai na luka suna ce wannan murakkabun ne min bi isa da ma, aka haɗa su kamar ka ce qalaba qallaba, haka qallada ma aka haɗa, to shi ma wannan murakkab ne min lafzu bi'sa wa ma, wannan shi ne al'amhar. Bi'sa anan fi'li ne madi wanda yake la yasarif kishiyan ni'ima, duka waɗannan daga al-ba'su ne ko al-bu'us, al-ba'su ko al-bu'us wanda yake yin wato tsanani ko kuma azaba. Anan abinda Ubangiji yake faɗa shi ne wato bi'sa mashtaraw bihi anfusahum, tar da abinda waɗannan mutane suka je suka saida kansu da shi, abinda suka je suka musanya. Ishtaraw ba ce sharaw ba, in ka ce sharaw shi ne ba'a, in ka ce ishtara shi ne ibta'a, in ka ce shara ya sayar, ishtara kuma ya sayo. To anan abinda Ubangiji yake faɗa wato tur da abinda suka je suka musanya na kafirci da wato imanin su rigaye da ta suka ce sun yi imani da annabin ƙarshen zamani idan ya zo. Wannan shi ne abinda nan Ubangiji ke cewa tur da wannan aiki nasu, gashi kun san shedan da Ubangiji yayi da ku, kun san siffan da da wato ya ga muku na manzon Allah, kun san abin da kuke faɗa gabanin zuwan wannan annabi, nace wa idan yaro za ku imani, amma da yaro sai suka sai kuka koye wannan siffa da kuke ba shine ba, wace a gaskiya ba shine ba wannan annabi, mu gaskiya ya da tsawo ya da kaza ya da kaza ba shine ba shi annabi, kuma ba ba mai tsawo ne zangar kuke ba, amma suka ce wai annabin da aka ce karshen zamani zai zo shi tsawilan, to kaga idan ne zama haka, suka ce shi wannan annabin karshen zamani shi akhal ne, mutum ne mai kwallin ido, mutum ne mai ido, sai suka ce a su ba shi ne ba, su shi su idan su shi idan shi ba haka yake ba, kaga wannan aidan sun boye gaskiya, to anan shine Ubangiji yake fadan cewa tunda wannan abin da suka yi da wato suka musanya imaninsu da suka yi a farkon al'amari da addu'a da suke Ubangiji ya bayyana da wannan annabi da wannan kafirci da yanzu suka yi a yanzu. Allah ta'ala ya ce ayatul ma azalallah, wato tir da wannan kafirci nasu shine ayatul wanda zai zama kamar shine wato fa'ili din ay bi isa kufranuhum, wato tir da wannan kafirci da suka yi da abinda Ubangiji ya sukarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda wannan kafirci sun yi shi ne baghyan tsantsaban zalunci na hasada, an yi nazira Allah min fadlihi ala man yasha min ibadihi, kawai saboda Ubangiji ya sauka da falalansa akan wani su, wannan to kaga shine baitul qasid din, kuma wannan wani abu ne baka mamaki, wai da tamba an aiko annabawan a cikin Yahudawan ba, to misali sun imani ba sun imani ba baya, kaga wannan ifade ne ko annabin ya zo a cikin Yahudawan sai sun kafirce masa, amma kaga a yanzu sai suka cewa wai dan me za a aiko shi a cikin wanda ba Yahudawa ba, ai sun zuwa kowa karfin sarkin gida sun yi sun manta cewa Ubangiji rahama rahamarsa yayi shi a cikin zuriyar annabi Isma'ila shine annabin kawai da aka tayar, amma sai zama karamin su babban su shine karamin su a ƙarshen zuwa, amma shine babban su a daraja, amma su a wa'annan kuma ga annabawa da yawa tun da aka aiko muku, to me yana ku da hasada, kuma Ubangiji ya raba rahamarsa, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, Ubangiji ya riga ya raba rahamarsa, to shi annabi abinda Ubangiji ne yake tuna musu nan bayan malamai da yawa suka fassara shi da alhasad hasada, me yasa suka ce mishi alhasad, duk da alhasad ba shine albaghi, albaghi shine azzul zato azzulmu wal i'tida da zalunci da wuce gwa da iri, to amma me yasa aka ce shine alhasad ana saboda shine mujabun zalunci din shi, wato hasada mujabun shine zalunci, azzul shi hasada shi ke kawo zalunci, shine yasa suka wato kekashi kasa suka ce su busai daba, kamar yadda wato su Abu Da'aliya suka tada suka fassara cewa baghi anan ana magana zalunci. Akwai hadisi wanda yake rijal mutaqat da Imam Ahmad ya ruwaito a cikin Musnad dinsa, wanda yana nuna maka cewa tantagaryan zalunci da hasara yasa suke Larabawa, su dan me za a sauka za a aiko wannan annabi a cikin Larabawa ba a cikin su ba, suke yin hasara da wannan falal da Ubangiji yake bace Larabawa, suka yi imani da manzon Allah. Imam Ahmad yake cewa hadathana Yaqub, yace Yaqub mala Musa ya bani hadisi qala hadathana abi babana ya bani hadisi ne Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf قال حدثني صالح حدثني محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق يا بان حديثي قال ابن اسحاق يتي حدثني صالح ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عم محمود ابن لبيد ده محمود ابن لبيد محمود ابن لبيد ده daga cikin yana cikin kananan sahabbai da suke da ruqya, amma akwai sabani akan cewa ya da sama'i ko bai da sama'i, da yawa sai cikin malamai suna cewa bai da khulba bi cudanyi manzo Allah ba, kaga riwaya sai daga cikin marasilu sai da sahaba wanda suke da ruqya, amma dai in an tashi wajen hadisi ana daukar su ne a matsayin riwaya ta tabi'i, yake cewa akhi bani abdul ashhal shi ya daga cikin wato banu abdul ashhal da shi an salama yana riwaya daga salama bin salama ibn waqsh daga sahabi salama ibn waqsh wa kana min ahli badr shi kuma ya da yaqin badr shi kuma wannan sahabi yake cewa kana lana jarun yahudiyyun fi bani abdul ashhal a ungwamu na banu abdul ashhal muna da wani wato maƙoci bayahude, kana salama sai shi wannan salama yake cewa shi sahabi wa ana yawma idin ahdathu fihim sinna a lokacin nini da karamin su a lokacin da shi wannan maƙwabcin mu bayahude ya zo wajen mu a lokacin nini da karami ala burdatin mubaj'an fiha bi fina'in usalli a lokacin na rufa da wani wato burda wani mayafi na wato ina ma wato sallah irin sallah da irin tasu ta jahiliya fadakar al-ba'tha sai shi wannan bayahudan yi sai ya ambaci tashin kiyama wal qiyama da kuma shi kashi kiyaman da za a yi tare mata tu da za a yi wal qiyama da fatashi al-qiyama wal hasanat da kuma wato lada da Ubangiji yake ba wanda ya tauhidi wal mizan da kuma wato mizani shine aw wal janna da aljanna wal nar da kuma wuta qalat dhalika li ahli shirki, yace wuta da wuta da za a shiga, to wannan duk wanda yayi ma ubangiji shirka zai shiga wuta. Ashabi awtani, masu bautan gumaka, wato yana ga yaba laraba kamar yana musu wa'azi wanda suke gefen shi cewa ku da kuke bautan gumaka, to in ubangiji ya tashi wuta ne kai. Ina masu cewa laraba za mu rinba zala wa ahli fatara ne, wasu ba wasu su ma san tauhidi ba, to gare wannan da ba kuje ne ubangiji yake so yake ba su ba. Wannan su kuje ne ubangiji yake ba su, banda abinda aka sani na cewa ta koyarwa annabi Isma'il annabi Ibrahim ya je musu. Yake cewa la yarawna ba'atan ka'ina ba'da al-maut, saboda su larabawa ba sa ganin ubangiji zai tada mutu bayan an mutu. Fa qalu, suka ce wai haka ya fulani, yace kai canka tara hadha ka'ina, ko tara hadha ka'ina, kai kana ganin haka zai faru, annan nas yab'atuna ba'da mautihim ila darin fiha jannatun wa nar, cewa wai daga baya bayan mun mutu ubangiji zai tada mu aje mu je mu tike zuwa ga wani gida wanda gidan ko dai aljanna ne ko wuta, yujzauna fiha a'malun, wanda duk ubangiji zai saka ka mana aikin da muke yi. Fa qala, yace wallazi yuqlafu bihi, yace na rantsi da wanda muke rantsewa da shi, wallahi an tarafa shi wannan bai wanda yake musu wa'azi, yake musu. Sai yake cewa lawadda anna lahu bi abdihi min tilkan nadi a'zama tanurin fi dunya, yake cewa wallahi duk wanda yana shirka a cikin ku sai ya gwammace ya zo ya bada duk abinda zai iya bayarwa na wato raban shi na duniya akan aftar da shi daga wannan wutar jahannama din, akan aftar da shi daga wato akan duk wani wato mafi girman tannuri da za a sashi a cikin wato tandirin da za a sashi a cikin wato a duniya. Abinda yake magana shine ai kun san kamar gidan biredi, ofin da gidan biredi, ai kowa ne ya san tsananinsa, to shine yake cewa lawadda anna lahu bi habdihi min tilkan nari, yace sai yayi burin cewa da a sashi a cikin wannan wutar din, wato gwara a sanya shi a cikin tandiru da za a sanya shi, ko kuma gidan ofuna da ake gasa biredi a sashi a na duniya da yake sa shi, to sai ya goma cikin alkaratu kenan. Wannan shine abin da shi wannan yake faɗa, yuhmunahu thumma yudkhilunahu iyyahu, malaikun Allah ta'ala za su je su sa shi a cikin wannan wuta din, sai ya zama gawayi, sun rura shi tukuna, sai sanya shi a cikin wannan wutan, sai tsabbaku bi alai, sai alibi shi zai ya cigaba da kula haka. Wannan shine abin da ya faɗa, suka ce wai haka ma ayatu zalika, yace to me ya alaman wani annabi da za a aiko da kake faɗan labarinsa a yanzu cewa lalle za a aiko shi, sai yace nabi wani annabi ne yub'athu min nahwi hadhihi albilad, za a aiko shi a bangaren wannan wajen, wannan garuruwa din, wa share bi yadihi nahwa makka wal yaman, sai ya nuna makka da madina, makka da yaman, yace a wannan bangaren ne ake sa ran wannan annabi karshen zamani zai zo. Qalu, suka ce mata na rahu, za mu gan shi. Fana bara ilayya, sai ya kalle ni shi wato salama ibn waqshin sahabin nan, sai yake cewa sai ya kalle ni ina yaro a lokacin, wa ana ahdathu musinna, ni ne karamin sa a lokacin. Fa qala, sai ce in yastanfid hadha alghulam umruhu yudrikku, wannan yaron in dai Allah ya bashi tsawon shekaru ya ƙara da rayuwarsa, to ina sa ran zai riske annatakan wannan annabi din. Fa qala salama, sai salama yace fa wallahi ma dhahaba al-layl wa an-nahar, yace wallahi yin hakan ke da wuya, zamani shudewarsa ke da wuya kaɗan kawai, hatta ba aka Allahu rasulahu, sai gashi mun ji labarin Allah ta'ala ya ko annabinsa, wa huwa bayna azhurina, yana ma gashi yana cikin mu. Fa amanna bi, mu muka sai muka imani da shi. Wa kafaru bihi, wa kafara bihi, shi wannan ne wannan wa'azin a baya, sai ya kafirce baghyan wa hasadan, saboda tsabar wato cin manzon Allah da kuma hasada gare shi. To wannan shine abin da ubangiji ke faɗa cewa baghyan an yunzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, tace sai ki imani da shi baghyan wa hasan. Fa qulna lahu, sai muka ce masa wai haka kai canka ya fulan, alasta bil ladhi qutila lana, ba kai ne kake mana wazi a baya ba. Qala, tace bala, eh nake muku wazi, walasta bihi, yace wannan ma raba shine ba. To kun ga inda Yahudawa suke, wannan isnadin rijalun thiqat, rijalun thiqat, saboda Muhammad ibn Ishaq sahibul maghazi wa siyar shine dama ake gurin anana, amma kuma a cikin isnadin kun ga ce haddathani, ya sarraha cewa yaji. So wannan in ka tara daga ruwayoyi da dama kusan tawaturi yayi cewa larabawan Madina sun san labarin da su bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa lokacin da manzo Allah ya zo musu, su ba su wata ba suka imani da shi, nan da suka imani da shi kuma suka aibata ma Yahudawan da suke rayuwa da su, suka ce ba ku ne kuke ba mu labari cewa za a aiko wannan annabi ba, ga sifofinsa da kuma gaya mana kuma ya dace da shi, amma sai ku ki imani. To amma sai suka ki saboda tsabar hasada, saboda ubangiji ya aiko wannan annabi a cikin larabawa, su kuma ba san larabawa, ba san wani ya zama shi ma ya sami rahaman ubangiji. Insha Allah, saboda yanayin lokaci za mu ji karatun a nan, sai mu tashi a wajen fa ba'u ghadabun ala ghadab, mu ji wani irin fushi ne ubangiji yake cewa yayi da su suka koma da fushi bayan fushin su na farko. To me ya fushin su na biyu, me ya fushin su na farko? Insha Allah idan muka zo karatu na gobe za mu tashi a wannan gaba. Abin da muka taji Allah ya ba mu lada, abin da muka fushi Allah ta'ala ya taimana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahabati ajma'in. Allah ta'ala ya amtar da mu a wannan kasa, Allah ta'ala ya dauka musulunci da musulmai, ya kasanta da kafirci da kafirai, Allah ta'ala ya kawo da aminci duk masu neman mu da kaidi, Allah ta'ala ya maida kaidan su akan su. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you.